Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamai kan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da dukkan su a Zangon FM. Masu shawarar jin mutana na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri bayan labarin duniya zamu leka birnin New York mu ji irin Ghana wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi a gefen taron majalisar dinkin duniya kamar yadda muka gaya muku maudu'in shirin daren nan shine ra'ayinku kan karin kudin makarantu da gwamnatin tarayya ta yi a makarantun sakandare mallakata da ake cewa Unity School lambar da zaku kira ita ce 202 205 2655 yanzu ga labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli Yan sanda sun kama mutumin da aka danganta da tashin bom a New York da New Jersey a ranar Asabar bayan an yi musayar harbe-harbe Jama'an tsaro sun ce a birnin Linden dake jihar New Jersey kusa da New York aka kama mutumin dan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami jama'an yan sanda guda biyu da shi Rahamin ne suka ji rauni yan sanda suna ci gaba da neman duk wani wanda yake da alaka ko kuma aka danganta da tashin bama-bamai cikin kwanaki uku da suka shige ciki har da na rana Asabar da daddare da ya raunana mutane 29 a unguwar Chelsea ta Manhattan dake birnin New York tunda farko a yau Litinin gwamnatin jihar New York Andrew Cuomo ya jaddada cewa tashin bom din ranar Asabar aiki ne na ta'addanci. Rundunar sojan Syria ta ayyana cewa yarjejeniyar ne tsagaita bude wuta da Amurka da Russia suka taimaka aka kulla ba ta yi nasara ba kuma ta dora wa kungiyoyin yan tawayen kasar laifin sawa yarjejeniyar kafar angulu. Rundunar sojan ta ce kungiyoyin yan ta'adda masu dauke da makamai sun shake ta kaidar yarjejeniyar da aka fara amfani da ita a makon jiya. Kuma suka rabe da guzuma suka harbi karsana domin sun yi amfani da yarjejeniyar wajen tara makamai a yayin da kuma suka yi ta kai hare-hare a yankunan da suke hannun gwamnati to amma su kuma yan tawaye da yan kishin kasa sun zargi gwamnatin Syria da laifin keta kaidar yarjejeniyar shi kuma Stephen O'Brien jami'in da ke lura da ayyukan taimakon gaggawa na majalisar dinkin duniya yace ya ji takaicin cewa har yanzu an ki barin motocin da suke jigilar kayayyakin agaji na jin kai zuwa birnin Aleppo inda kimanin mutane 175,000 suke buƙatar taimakon kayayyakin abinci da ruwa da kuma magunguna. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun siyasa da dama a ƙasar Liberia sun kulla kawance da nufin tinkara ko kuma karawa da jam'iyyar Liberty wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2017 madikenan idan Allah ya kai mu. Senator Prince Johnson ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna son su ci gaba da ɗorewar zaman lafiya a ƙasar. A saboda haka ne ya ce suka yi wani taro domin tattauna batun da kuma nazarin yadda za su cimma wannan buri. Ya ce sun kafa wani kwamiti da zai tsara dabarun ɗaukan wannan mataki. Tsarin mulkin ƙasar ya tanadi cewa shugaba Alan Salif ba za ta sake tsayawa takara ba, amma ana sa ran mataimakinta Joseph Boakai zai yi takara. Prince Johnson ya ce gwamnatin Salif ba ta yi yaƙi cin hanci da rashawa yadda ya kamata ba. To amma shugaba Salif ta ce gwamnatinta ta yi rawar gani. Jam'iyyar Christian Democrats ta shugabar Jamus Angela Merkel ta sha kai a zaben da aka yi jiya Lahadi. A karo na biyu cikin makonni biyu masu kada ƙuri'a a ƙasar Jamus suka kada jam'iyyar CDU a zaben jihohi. Jam'iyyar da ba ta ƙaunar 'yan gudun hijira jam'iyyar AD ta samu farin jini a saboda shawarar da Ms. Merkel ta yanke na barin kan iyakokin ƙasar a buɗe domin 'yan gudun hijira su shiga ƙasar. Jam'iyyar CDU ta shugaba Merkel ce ta zo ta biyu da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a Berlin, yayin da jam'iyyar Social Democrat ko kuma SPD a takaice ta samu kashi 22 daga cikin 100.
labaran duniya kenan a ga maji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nasarar da gwamnatinsa take samu kan kungiyar Boko Haram ba ta fuskar karfin soja kadai ba, har ma ta wajen wayarwa irin masu shiga wajen wato wayarwa masu shiga kungiyar kai wajen wato kaucewa wankin kai da ake musu shiga ita kungiyar ta Boko Haram. Yau Litinin ne shugaban na Najeriya ya bayyana ka lokacin da yake ganawa da takwaran aikinsa na Afirka ta Kudu Jacob Zuma a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya da aka fara yau Litinin a birnin New York. Shugaba Buhari ya baiwa ƴan kasuwa da masu shirin zuwa Najeriya zuba jari kwarin gwiwa da kuma tabbacin cewa gwamnati za ta kare lafiyarsu da dukiyarsu, ganin yanayin tsaro a ƙasar ya inganta sosai. A nasa kalaman shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ce yana tune da irin ziyarar da ya kai Najeriya a farkon shekarar nan wacce ce ta yi nasara sosai. Ya ƙara da cewa yana sha'awar ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar tattalin arziki da kuma cinikayya. Hakanan shugaban na Najeriya ya kuma gana da takwaran aikinsa na ƙasar Senegal Macky Sall, inda shugabannin biyu suka bayyana farin cikin wato ganin a ƙasashen biyu Allah ya sa an yi damuna mai albarka a wannan karo. To daga New York kuma, kamar yadda muka bayyana muku a batun ƙarin kuɗin makaranta, muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamin nan sai wato ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji ko da ke alamar wato ana daga min hannu cewa akwai tangarda da na'urorin namu a daidai wannan lokaci da muke muku magana. To sai a dan saurara mana kadan. To sai ai mana aikin gafara, muna fuskantar tangarda a da na'urorin mu, kun san an ce karfin Bature da alƙawari ko kuma rashin haka wani
lokaci. Sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali,
baba da madoba
an shirma shi dabtan ya amsa dan ya ilimi ga kauna tsuwa,
baba da madoba
an shirma shi dabtan ya amsa ga dan ilimi ga kauna tsuwa, in yayi tiyata a fifiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi cif,
baba da madoba
kafin sati ya yi ta moriya,
baba da madoba
wani ya yi ilimin babu hankali, an sai mashi dabtan ya amsa, an sai mashi dabtan ya amsa, wai ya yi tiyata an fifiti sai ya shaɗe mutum bai haɗa shi ba,
baba da madoba
sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Kijin bai shi anan ba su ishe shi ba,
baba da madoba
yo ajin kafin su iso ya sake wuri,
baba da madoba
ya kuma canza wuri ya sake gari,
baba da madoba
ba wani ilimi ba ga ilimin babu hankali, an ce mashi dabtan ya amsa
to ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da mai kira na farko daga jihar Nasarawa, in kana ji mu bismillah.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki mallam.
Barka ka dai mallam Shafale.
To mallam sahabu, a gaskiya bismillahi Najeriya ba mu muna cikin wani irin yanayi na yau, dan kan mu maganan wannan karin karantar nan da aka yi mu fa ba wani fa'ida ne a garin mu ba, ya kamata a ci an sassauta ma talakawa zuwa wani lokaci nan kadan, amma a gaskiya a irin wannan lokaci da muke ciki wannan karin kudin makaranta gaskiya fa bai yi ba, dan iyayen yara suna cikin wani irin hali, abinda za a samu a cima kawai a yanzu a wannan lokaci yana cikin tsananin tsadar rayuwa, a sake ce kuma ga wani kudi an zo an kara na kudin makaranta, wannan abun bai yi ba wallahi, gaskiya ya kamata gwamnati ta duba ta sassauta wannan lamari.
To mun gode kwarai da gaske Shafale, yanzu kuma bari mu nufi Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin.
Na'am. Malam Ibrahim, bismillah, muna jinka.
Yawa, a gaskiyar magana ya kamata gwamnati ta lura ta san abubuwan da za ta kawo ma jama'a wanda zai kasance ya zama sassauci a gare su, saboda dole idan aka ciza a hura ba wai a ce dukkanin shawaran da kasashen waje suka bayar ma gwamnatin nan ba a ce ta dauka ta aiki da su bai dace ba, a mu mu zo mu zauna a gida mu ga menene za a yi na sassauci da zai kawo ga talakan Najeriya gabaki daya. Nagode.
To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma bari mu nufi jihar Plato.
Na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me magana Bala Komanda ne daga jihar Plato Bukur.
Na'am Malam Bala.
Na'am. To gaskiya fi sabilillahi yanayin yanda ake ta maganganu cewa ita gwamnatin Najeriya tana tuko tana neman ta dawo ƴansu shawarwari daga gwamnatin waɗansu kasashe, gaskiya wannan ba daidai ba ne.
Kamar wace ƙasa?
Tsakani ga kamar ƙasar Amerika.
To wace shawara Amerika ta bayar wa Najeriya game da ƙara kuɗin makarantar ko dai wani abu daban?
Game da ƙara kuɗin makarantar ne da take nuna cewa kawai ga yanayin abubuwan da ya kamata a ce ita gwamnatin Najeriya a kan makarantun nan a samu ƙarin kuɗaɗe da sauran waɗansu abubuwa.
Wannan kam kaji ne a kafofin yaɗa labarai cewa Amurka ce ta ba ta shawara, ko kuma dai ina ka samu wannan labari? Don mu ba mu da labarin nan gaskiya.
To gaskiya ni ma an watsa ne a cikin Anet a sashin wannan, to shi ne na duba na gani.
To
kaga shi ya sa na yi magana a kai.
To.
To don haka Ubangiji Allah ya sa mu dace.
Amin, amin. To madalla yanzu kuma mai kira na gaba in kana ji mu bismillah.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mala ina jin radion ka, da Allah ka nisanci radion nan
kwa. Ni ne Yusuf Santana daga Lagos.
Mala Yusuf, radion nan ina jin sa ha yanzu yana bata mana shiri.
To ba laifi bare ni lagi. Oto na san dai shugaba Buhari mutum ne mai adalci, kuma na san zai yi yin wannan koke-koken da muke yi, kuma ina ma ƙara nuna Allah sa wannan abu ya sadu da shi, kuma na san naje.
Ina jinka.
Hello.
Muna jinka.
Nace na san shi mai adalci ne, wannan maganan da muke yi Allah sa ya sadu da wannan magana, kuma ya kawo mana sassauci wannan abin da ya shafi na makarantu na Najeriya, kuma shi mutum ne mai ɗaukan nasiha. Insha Allah wannan kuka muna so Allah ya sa ya ji shi, kuma Allah ya sa kuma jama'an da suke ba shi shawara su ba shi shawara na gari wanda mutalaka za mu mura. Ya assalamu alaikum.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Kamar yadda muka gaya muku yau maudu'in shirin shine wato ra'ayin ku dangane da raɗe-raɗen ko kuma bayanin cewa gwamnatin tarayya ta ƙara kuɗin makaranta a makarantun sakandare mallakar ta da suke faɗin Najeriya, kuma wasu kafofin yaɗa labarai daga Najeriya suna fara ba da rahotannin cewa wasu makarantun har sun fara koran yara da suka kasa biyan waɗannan kuɗaɗen makaranta. To abinda wannan shine maudu'in shirin namu a yau, kuma muna fata mai kira daga jihar Kaduna kana tare da mu kana ji mu bismillah.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abdullahi Lala Stella cikin mutakawo a Kaduna a nan.
Na mala Abdullahi.
A to gaskiya ni ma zan ba ainihin shugaban kasa shawara akan ainihin shi ministan ilimi.
To
ina da kyau shi ainihin shugaban kasa ya tsaya ya natsu akan wannan ainihin abubuwan da aka kawo akan wa'annan manya-manyan makarantu cewa sai dan wani ko kuma a jaraban da ake yi da. Na?
Muna jinka Malam Abdullahi, ci gaba.
Yawwa, akan da ainihin jaraban da ake yi an zo kuma an kashe, yanzu kuma ƴaƴan talakoki yanzu kuma shiga jami'o'i kuma yana musu wahala da sauransu, sai ji ainihin ƴaƴan masu hannu da shuri. To yana da kyau dai shugaban ƙasa masu ba su shawara akan fannin ilimi su tsaya su duba. Shi shugaban ƙasa ya ce mun tabbatar mutum ne adali, to yana da kyau ya tsaya ya rangwanta mu ainihin.
To madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba, layin mai kira daga Kaduna ya tsinke.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abdulrahman makaniki Garba Shehu Taraba, bali local government jihar Taraba.
To Malam Abdulrahman, menene gudunmawar ka?
Wato wannan
to na Taraba, layin Taraba ya tsinke amma har yanzu dai muna Taraban. Bismillah, kana jin mu? Hello. To da alaman layukan Taraban suna da mishkila. Na Abdulrahman ya tsinke, wanda ke biye da shi shi ma daga Taraban layin sa ya tsinke. Kamar yadda muke ga muku maudu'in shirin yau shine ra'ayi. To mai kira daga Plato, bismillah.
Assalamu alaikum. Lawa Abubakar Musa, sakataren ayyuka na Rafuwa.
Na'am, Allah wal.
Yawa, ina son da majalisar kasa da shugaban kasa ya kamata su duba mana wannan maudu'i da muke ciki.
To.
Saboda wannan abubuwan da muke ciki matsala ce wanda maimakon a ce an rage mana naira biyar a mai, sai kuma ruwa ce an kara mana kuɗi.
Masu sauraro da Allah, idan aka kira za a bayyana ra'ayi a nisanci rediyo, saboda in ka kiran ba lokacin da zan ce maka kashe rediyo, zan ce kawai a yanka layinka. Mai kira daga Taraba, bismillah. Halo? Ok, to da alaman dai akwai matsala da layukan da muke samu daga Taraba. Akwai mai kira na uku kenan daga Taraba, yanzu shi ma layinsa na tsinke. To kamar yadda nake cewa dazu, lokacin da ake dauka a ce wa ake ce ma ka kashe radio din nan, lokaci ne za a iya saurari ra'ayin wani. Saboda haka yanzu ga mai kira daga Nasarawa, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ala bi barka da kokari.
Barka ka dai.
Sunana Sha'ibu, zan yanke ke fi jihar Nasarawa.
Na'am, malam Sha'ibu.
Alƙalin kungiyar murya abuta ta fanya da labarai da cigaban kasa.
Na'am, menene gudunmawar ka kan wannan batu?
Gudunmawar ta akan wannan ƙarin kuɗi na makarantu da gwamnatin tarayya ta yi. To a gaskiya hakan bai dace ba.
To
ganin yanda talakawa ba su da kuɗi a hannunsu, ya kamata a ce gwamnati ta yi sauƙi yanda ƴaƴan talakawa za su iya yin wannan karatu ba tare da an tsawwala musu ba. Wannan shi ne ra'ayin ya tashi lafiya.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai jihar Borno. Mai kira daga jihar Borno, kana ji mu? Halo.
Ina jin ka. Ni Musa Malam Musa, wanda ka sani da Wajira.
To Malam Musa, bismillah, menene ra'ayinka?
Ra'ayin muna son mu tabbatar da ya kamata gwamnatin Borno ta ce gwamnatin Najeriya ta sassauta talakawa, domin ba daɗi muke ji ba yanzu.
To ita gwamnati
muka sha wahalar noma bana ba takin nan, ga kuɗin samun biyan kuɗin makaranta zai zama aiki.
Haka. To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara. Mai kira daga Zamfara, kana jin mu? To da alama akwai damuwa. Mai kira daga Zamfara baya tare da mu, ko kuma layin nasa akwai damuwa. Maudu'in shirin yau shine mai kira na gaba, bismillah, daga Gusau, in kana jin mu, bismillah.
Magana da Muhammad Sani daga Gusau.
Malam Muhammad Sani, bismillah.
To ni
ra'ayi na gaskiya game da Buhari to ya tuna wai da sanin 2011 wayawa talakawa kuka irin halin kuncin da suke ciki kuma ga yawa makarantun ne karin kuɗi an ce za a bi gida-gida
an ce za a bi gida-gida menene
kayan musu talaka na cikin wani hali yanzu an riga an kai gaskiya don Allah ya taimaka ya san irin halin da 'yan ƙasa ke suke ciki da irin wani kare-kare da aka yi bincika irin halin da talaka suke game da yanayin abinci kuma ga ƙarin makarantun nan kuɗi to ya za a yi talaka yana da abin da ina magana karatu
to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Zaria
assalamu alaikum
wa alaika salam
mai magana Kabir kafin ta haihu zo sabon garin Zaria
na'am Kabir
to alhamdulillah wannan alamari dai sai mu kira da shugabanninmu kai makare su duba su ga hannun da yake ciki talaka suna cikin wani hali na damuwa a sauƙaƙa wa talakawa jama'a da yawa suna cikin hannun damuwa ya ka cin abin da suke kenan mu kuma jama'a mu yi biyayya ga hukuma Allah ke ce mu
to madalla yanzu kuma mun koma jihar Nasarawa
alo
alo
ina ji
kai ma muna jinka bismillah menene ra'ayinka
ra'ayina zuwa ga masu ba shugaban kasa Buhari shawara ya kamata su zanka baya shawara ta gari domin shi aiki ya mai yawa abubuwa ba zai iya fahimtar wasu ba su ya kamata su baya shawara ga duk abin da sun haga za a in bai dace ga talakawan Najeriya ba
to madalla mun gode to madalla har yanzu dai muna jihar Nasarawan bismillah mai kira na gaba
Bashir Sela ne daga nan lafiyan bore bari ne da kwata da jihar Nasarawa.
To madalla Malam Bashir.
To a gaskiya wannan karin a cikin halin da muke ciki ne bai kamata ba. To amma inda za a yi karin kuma karin ya tabbata to yana da kyau a inganta makarantu. Sabida ba a wai a yi karin ba. In ai ana inganta makarantu to karin babu damuwa. Da fatan gwamnati mana tarayya za ta duba talakawa da ido rahama a daina karin wannan irin kudin a gaskiya.
Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma mu je jihar Niger
to tunana Muhammad Ahmed Usman tun ga makiri daga nan jihar Niger karamar hukumar Rafi
na'am
a gaskiya wannan bayani da mutane suke yi fa ya kamata ainihin hukumar shugaban kasa wato da ma'aikatan su yi amfani da wannan kira da ake musu matukar shi Buhari yana mulki kuma ana dandanan kuda komi
ba mu je ba kace komi yana menene
yawa ne ce komi ana ƙara mai kuɗi komai a ce yayi tsada a gwamnatin Buhari gaskiya mu ba haka muka so ba mun fi so yi amfani da wannan dama da kiran da muke masa ta kafafen yaɗa labarai wannan makarantar a dawo da shi da ɗan talaka zai mori ainihin wannan mulki na babu Buhari Allah ya taimake mu na gode
to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Taraba alo
Hamza Umar ne daga Jalingo jihar Taraba
na'am
wato ina son mutanen Najeriya musamman talakawa kamar yadda suka nuna Buhari kauna zan ki tausaya maka cikin yadda yake gudanar da al'amuransa ba kowane irin al'amari ne ma ya kamata su zarge shi ba game da kasawa magana ƙarin kuɗin makaranta kuma da ake yi hanyoyin da Buhari yake bi na a tabbatar da cewa talaka ya samu sauƙi a rayuwa yana ƙoƙari iya ƙoƙarinsa abubuwa ne sun yi masa yawa kuma shawarwari da mutane suke bashi ne yaya za shi ya taimaka wa talakawa su ji daɗi dangane da fannin ilimi yana ƙoƙari yadda yadda ake tsammani
to madalla mun gode bari mu je jihar Kwara Kaduna jihar Kaduna ko
Kaduna Aliyu Muhammad daga Kaduna hayin banki
to mala Aliyu
tun abin da zan ce gaskiya ya kamata Buhari ya tausaya halin nan da ake ciki 'yan Najeriya muna cikin wuya fa ba mu tunanin cewa gwamnatin shi za mu sami wannan kare-kare ba ana cikin wannan ma'aikata ba aikin yi aikin gonan ba a ba da taki ba kuma a zo a ce an ƙarin wannan kuɗin makaranta abubuwa da sun tsada abubuwa da sun tushe gaskiya ya kamata Buhari ya san abin da ke tafiya a ƙasa
to madalla mun gode yanzu kuma mun je jihar Niger
Assalamu alaikum san jama'a biyo ne kuna magana da Bala ne wato hular da Ushishi
na'am
da ke tare da Najeriya
na'am
to a gaskiya wannan gwamnati ne babu abin da muke mata sai da muke ta tsaya don talakawa saboda talakawa da sun ruwa sun yi tsaki sun dage sun zabe ta ba ruwa ba wuta ba ilimi ba komai sai a ce kullun ya ce an ƙara wanga gobe an ƙara wanga to mu abin da muke cewa Muhammadu Buhari ya riga ne kawai ya ake muna mulki ga ai ba wanda zasu iya mulki sai jarar da bakatan nan to a kullum mu babu aishe mu lallura ita talaka Najeriya da fatan kukan da muke da kai zuwa gare shi
to madalla mun gode kwarai da gaske mai kira na gaba bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana malam Danjuma daga Didda jar Niger
to malam bismillah
malam Danjuma
eh malam Danjuma ina jinka bismillah
eh eh nake gaskiya karin kudin makarantar da muka ji Buhari ya ka an kara gaskiya mu talakawa ba mu ji dadi ba don ba mu san cewa gwamnatin da mu talakawa muka zaba mu talakawa ne zai zo a gallaba ma abunda zai gagare talakawa ba mun ji an ce an fara kore yara daga makaranta gaskiya idan Buhari na jin tsawuran mutanen kalilan da suke kusa da shi gaskiya zai bata mulke shi kuma mu talakawa ba mu so haka ba kowa Buhari ya saurare kiran da kowa yake yi tunda suna bashi shawara a dawo a sauka wannan nauyin da aka daura mamu
mun gode kwarai da gaskiya yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Dogo Malafa.
To malam Dogo Malafa bismillah menene ra'ayinka?
Wanda mutane suke ta maganan makaranta. A tsarin kudin makaranta akwai makarantu biyewa wanda ba a gyara ba. Mutane suna nan a kasa suna koyan karatu ya kamata a ce an gyara makarantu ne.
To.
An zo ana maganan karin kudin makaranta haka gwamnati ya kamata ta lura ta duba ta gani.
To. To malam Dogo Malafa da kiran naka Allah ka mu karshen daukan ra'ayin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma ayi mana aikin gafara saboda tangardar na'urori ba za mu samu damar kawo muku labarin wasanni da kuma wato sharhin muryar Amurka ba za mu samu da kawo muku wadannan shirye-shirye ba daga za mu je wato shirin mu na karshe labarai wannan karon a takaice
ɗan sanda sun kama mutumin da aka danganta da tashin bom a birnin New York da kuma New Jersey a ranar Asabar bayan an yi musayar harbe-harbe. Jami'an tsaro sun ce a birnin London da ke jihar New Jersey kusa da New York aka kama mutumin ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmad Khan Rahami. Rundunar sojan Siriya ta ayyana cewa yarjejeniyar ne tsagaita buɗe wuta da Amurka da Rasha suka taimaka aka ƙulla ba ta yi nasara ba. Kuma ta ɗorawa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar laifin cewa sawa yarjejeniyar kafar angulu. Rundunar soja ta ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun sake ta ƙa'idar yarjejeniyar da aka fara amfani da ita a makon jiya. Kuma suka raɓe da guzuma suka harba karsana domin sun yi amfani da yarjejeniyar wajen tara makamai a yayin da kuma suka yi ta kai hare-hare a yankunan da suke hannun gwamnatin ƙasar. To amma su kuma 'yan tawaye da 'yan kishin ƙasa sun zargi gwamnatin Siriya ne da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar. Jam'iyyun siyasa da dama a Liberia kuma sun ƙulla ƙawance.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin namu a wannan dare sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Musaffan Sakkwato. Kamin na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazagresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku da ƙara ba ku haƙuri saboda tangarɗar da muka fuskanta da na'urorinmu a tashi lafiya.